yayin ma dai kaddamar da shirin a sasayen gudun hijira da ke mulkohi kakakin majalisa da kuma jihar Adamawa Kabiru Mijinyawa ya ce tuni su a majalisa suka ma samar da doka da min kyautata waɗanda tashi hankulan Boko Haram ya shafa
Adamawa state tana cikin state wanda Boko Haram nan abu ya shafe mu wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wanda suka ji ciwo ko wani abu za a iya kai su ko wani asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani magani nan ba za a karba kuɗi ba za a yi clinic nasu ba sai an ga police an ga waye-waye ba wanda dai duk abin da ya kamata a yi wa mutum a yi in dai ka gani building sai ka tura wa gwamnati za a biya ka lokacin nan take za a ba ka NDE su yi maka training ba su ba ka abin da za ka yi amfani da shi ba ba tashi ba.
Mr. Kenneth Maigida shi ne shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa ya koyi kayan haske game da wannan sabon shiri na horar da 'yan gudun hijira.
Za mu yi training 'yan gudun hijira 2,500 a fannoni da yawa a camp guda biyu wanda muke da su a Adamawa state. Da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu 2,500 nan ba. So yanzu mun extending training din nan ma wayanda suke zama a cikin community. So za a yi a camps guda biyu din nan da kuma wayanda suke zama a host community.
To yalla bai kwa na fanni za a horar da 'yan gudun hijira? Hai na yau dai ga jami'in hukumar ta NDE.
Fannonin suna nan da yawa kaman yin sabulu, yin saka irin na injin ba na hannu ba da injin za a amfani da shi a yi wannan saka. Za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne wato beat and wire work shi ma za a yi. Za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming wato fannin noman kifi da poultry wato kaji yanda za a yi amfani da kaji. Wannan ma za a koya musu. Za a koya musu kuma abin da muke kira seed multiplication wato yanda za a yi noman zamani kamar kana so ka sarrafa a mangoro na zamani haka za a koya musu.
Shi ko Mr. Midala Iliya da ke zama jami'in hukumar nema a sansanin 'yan gudun hijira na Makoyi ya ce ba suna ma maraba da wannan shiri na hukumar ta NDE.
Mun ji daɗi da move da suka yi za su koyar da IDPs don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu abinda aka koyar musu za su yi amfani da shi kuma zai taimake su kwari da gaske. Sun ce za su yi training mutane kusan 2,500 to wannan 2,500 din nan in an yi musu training din 2,500 nan sun sake training wayansu ka san an samu karuwa kenan.
Ahmad Abbas Sudi da kuma Shehu Muhammad Dankolo da masu kai jawabi a taron sun koyi shawarcin gudun hijira da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba.
Abinda muke so ya amfane ku kenan daga nan kuma ku dawoma ku zama zaman kanku ba sai kuma an dogara ga wani bai Allah an koga mai gida ko a gonar.
Ba hankali ba kan abin da ke sa mu. Bayan wannan tsari muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwar da ake yi wanda rayuwar da take yi kun banta.
To ko mai gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shirya a yanzu
gaskiya da jin wannan labari mai maraba da shi kuma mun ji dadi mai farin ciki sosai kuma da wannan labarin da ka samu kuma Allah ya sa ya tabbata
a koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din nan a gaskiya ba mu jin dadi muna so yanzu in kuka koya mana mu fahimta ya kamata a ba mu abin da zamu ringa jujjuyawa mu ma mu ji dadin shi mu rike yaran mu har ma wani ma zamu iya mu koya masa shi ma ya ji dadin haka.
Wasu 'yan gudun hijira kenan ma da rikicin Boko Haram ta raba da gidaje a jihar Adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.